أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عرف والقادم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى يومنا ومن المرشي يومنا شاشدا قوة المحرم إجرانا من محمد صلى الله عليه وسلم على قبطة المدينة شكرا جمودة على تبقودة بين البيار من دي 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 دا أبو قوة الأوغس نشكرا جمودة شرين دا أبو ميلادية الله أكثر أتوم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. Muna cikin babul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Muna cikin babin da yake magana akan umurni kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki. As-sabi' an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: Iyyakum wal julus fi turqat. Wa qalu ya rasul Allah wa ma lana min majalisina but نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا عبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف العزى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. السابع حديث نبوي a cikin wannan babin da yake umurni da kyakkyawan aiki kuma yake magana akan hali da mummunan aiki. Annabi Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu an samu shi daga sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, Allah kara masa yadda, anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ziyara mai ta fita gare shi, kala ya ce: iyyakum wa julusu fi turqat, na hane ku ina muku gargadi da zama akan hanya. Fa qalu ya rasulullah, sai suka ce: ya ma'aikin Allah, malana min majalisina but, ai banmu da wani wajen zama in ba nan ba. Na tahaddasu biya, wanda muke tattaunawa a wannan wurin. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya rubuta sabbata gare shi, yace: fa idha abaytum illa al majlis, in dai kun ki cewa dole sai kun zauna, fa'tu tariqa haqqahu, to ku ba wa hanya haƙƙinta. Qalu: wa ma haqqu tariq ya rasulullah, suka ce: menene haƙƙin hanya ya ma'aikin Allah? Kala ya ce: ghaddul basar, rinsa idanu, wa kafful aza, da kamil cutarwa, wa raddus salam, da mai da sallama, wal amru bil ma'ruf, da umarni da kyakkyawan aiki, wa nahyi 'anil munkar, da hani da mummunan aiki. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim sun haɗa kan wannan hadisi. Wannan hadisi yana daga cikin hadisi ne na bakwai a cikin wannan babin da yake magana akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hali da mummunan aiki. An samo shi ne daga sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yace: annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: na hane ku ina muku gargadi da zama a bakin hanya. Sai suka ce: ya ma'aikin Allah, ai mu banmu da wani wajen zama idan ba wannan wurin ba. A nan ne muke tattaunawa yadda za mu yi rayuwar duniyarmu da yadda ba za mu sha lahirarmu. A bakin hanyar nan muke zama mu tattauna. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: idan kun ƙi cewa lallai sai kun zauna a kan hanya ɗin nan, to ku ba wa hanya haƙƙinta. Idan kun ƙi cewa lallai sai kun zauna a bakin hanya, to ku ba bakin hanyar nan haƙƙinsa. Qalu: wa ma haqqu tariq ya rasulullah, suka ce: ya ma'aikin Allah, menene haƙƙin hanya? Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu:
hakkin hanya shine ghaddul basar rinsa idanu wa kaful ala da kamewa daga cutarwa wa raddu salam da mai da sallama wal amru bil ma'ruf da hanyar da wani yake kyawun aiki wallahi annal munkar da hanyar da munkar aiki wannan sune haƙoƙin hanya a cikin wannan hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam idan zaka zauna a bakin hanya to dole ka kiyaye waɗannan abubuwa a wannan ruwaya a wannan hadisi duk wasu ruwaya sun kawo wasu abubuwan bayan waɗannan wanda ake so mai zama a bakin hanya ya yi na daidai sai ka rinsa idanunka ya zama ka rinsa idonka wato ba za ka zauna kana kallace-kallace ba ka zauna a bakin hanya amma ka rinsa idonka ba kana kallo ba sai Allah da baraka ta ya ce kullu mu'minina yaqutu bi nafsihi wa yaqulu rujuhum zalika alkalamu inna Allah kabiru ma yasnaun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya rasulullah ka ga mu'minan nan wanda suke rinsa idanunsu suke kiyaye farjojinsu wannan shi ya fi musu tsarkaka Allah yana sanar da abin da suke aikata to saboda haka nan abu na farko shine ka kame idanunka idan kana zaune a bakin hanya shine sharadi na farko kar ya zama kana zaune amma idanunka yana kallon mutane wannan ya fito ka sa masa ido wannan ya zo wucewa ka sa masa ido kana kallonsa kuma ba za ta tsaya iya kallon ba za a wuce bayan ka kalle shi kai magana a yau kan wane tufafi iri kaza ya saka yau kan wane abu kaza yi ka sa masa idanu kwi kana kallonsa to musulunci ya ce in za ka zauna kan hanya dole ba za ka bar aikin ba ba ruwanka da wanda ya zo wucewa mace ta zo wucewa in ta yi wasa sabur yadda za a sa mata idanu sai ta faɗi a hanyar ba in ta yi wasa to wannan haramun ne in ka zauna kan hanya ka sa idanu kana kallon mutane ana so ka kame ganinka in ka zauna a bakin hanya kana zaune to sharadi na farko ka kame ganinka ka kauda kanka ba kana zaune kana sa wa mutane idanu waye ya fito waye ya shiga me ya shiga da shi me ya fito da shi me yake yi to baka ba wa hanya haƙƙin ta bai kai ka sannan na biyu shine kaful aza ka kame daga cutarwa in ka zauna kan hanya a bakin hanya haƙƙi ne a gare ka ka kame daga cutarwa cutarwa iri biyu cutarwa da zaka iya yi wa mutum da hannunka ka je ka cuce shi ko kuma ka cuce shi da maganarka shi ma cutarwa ne mutum ya fito zai wuce ka kama zancensa ka faɗi munanan maganganu a kansa ka yi gulmansa ka faɗi abin da ba ka yi ba ka cuce shi ka cuce shi والذين يؤمنون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا wanda ya cuci dan uwan sa mu'mini ko ɗan uwan sa mu'mina ba da abun da mutum ya aikata ba wani nufa abu kaza yake baka da yakin ya kan yana da kofar yayi kai ta bada mummunan magana a kai a zauna a ci naman sa ya zo wucewa ne kuma to ka dauki zunubi mai yawa ka masa kage sannan ka ɗe ji zunubi bai yawa kuma ka dabi da shi to bayan wannan haƙƙi na biyu da ake so ka kiyaye wa raddu salam idan kana zaune a bakin hanya idan mutum ya yi sallama ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam dole ne a kanka kada kake zaune a bakin hanya na kai haka kar mutum ya zo yana sallama assalamu alaikum ko kula shi ba za ku yi ba kuna ta tadin ku kawai ana so idan kana zaune ka bawa yana daga cikin haƙƙin hanyar nan in an yi sallama ka biyar sannan a cikin haƙƙin hanya zama kan hanya wato ana so ka yi umarni da kyakkyawan aiki kana zaune a bakin hanya wani ya zo ka umarce da kyakkyawan aiki ka ce wani ya kamata ka aikata aiki iri kaza kyakkyawan aiki ne ka ce masa yi ne amma kana zaune tunda ka zauna a bakin hanya za ka tashi baka yi umarni da kyakkyawan aiki ba to baka ba hanya haƙƙinka ba ai da makana zai idan wani ya zo wucewa ka ba shi umarni ya je aikata aikin alheri to ka zauna baka yi haka din ba to ka tauye haƙƙin hanya kenan sannan kuma sai ka yi hani da mummunan aiki in ka ga wani ya fito wani ina Kano ba gashi gashi ya faɗa ma mummunan aiki zai je aikata sai ka tare shi ka hana shi aikata wannan mummunan aiki din sannan wasu hadisi sun kawo wasu hukuki na hanya hakoki da ake son mutum ya bi idan ya zauna a bakin hanya wato ba kan hanya yake zama a gefen da ne zai zauna ko wajen zaman sa ko dabarsa to akwai wasu abubuwa da ake so ya cika bayan wadannan da hadisin ya kawo wanda malamai suke sun kai kusan abubuwa guda 14 da ake so wanda yake zaune a wajen zama a bakin hanya to ya cika wadannan abubuwa wani malami ya hada ba shi wani baiti yace jumi'at adabun marra wal julus ala turqi min qawli khairil kalbi insana abshir salama wa ahsin fil kalam wa shammit al adisan wa salaman rudd ihsana fil hamli awin wa mazluman a'in wa in lahafana ihdi sabila wa hadi khayrana bil urf mur wa nha an al nuf wa kaf al adha wa ghadd tarfan wa aksir dhikr mawlana yace a cikin wannan bayanka yace wanda yake son zama a mazauni ko a majalisa ko a bakin hanya to an hada masa wadannan laduba ana so ya yi su kuma suna daga cikin fadin kauli kairin karfi insana fadin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi ya fadi wadannan abubuwa a hadisi masu yawa daban-daban na daya yace shine afi salam ka yada aminci ka yada sallama mun ne ta in kaga mutun ya zo kamar sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wannan haƙi ne da yake da yace wa ahsin fil kalam in kana guda bakin hanya ana so kana kyautata ta maganar ka abinda zaka faɗa zo mai dadi zaka na faɗa mai kyau zaka na faɗa kar kana faɗan muna nan maganganu maganganun ka su zama kyawawa na biyu kenan sannan wa shaddid alisan in kana zaune a bakin hanya da wanda kake zaune da su a bakin hanya ko a majalisar nan duk wanda ya hashtawa a cikin su ka gaishe shi hakkin ka ne sannan wa salamun rudd ihsana na hudu shine kamar yarda sallama idan aka maka assalamu alaikum kace wa alaikum salam wannan hakki da hudu ke yace fil hamli awin hakki na biyar da yake kan wanda yake zaune a daba ko a bakin hanya shine idan ka ga wani ya fito da kaya niki ya dauko kaya a kansa ka dare ka karbe shi haƙƙin ka ne haƙƙin hanya ne haƙƙin zama a bakin hanya ne in ka ga mutum ya fito da kaya ka tashi ka karbe shi ka taimake shi a zai dora kayan ne akan dabbar sa a zai kai kayan gidansa ne zai wani abu ne abun ya masa nauyi to tashi ka tashi ka taimake shi wannan shine haƙƙi na biyar wa mazluman a'in na shida idan ka ga wani za a zalunce shi ka taimake shi karkar kuna zaune ga wani ana cutarsa kuna gani kuna dariya kawai kuna zaune to yana daga cikin haƙƙin hanya in ka ga wato zama a bakin hanya in ka ga wani za a cuce shi ka taimake shi wa in lahafan na bakwai yace shine ka taimaki mabukaci ga mutum yana tsanin cikin bukata ya fito kai kuma kana zaune a bakin hanya sai ka gan shi to ba sai ya zo ya yi bayani ba sai ka tashi wani mai kake so a maka nai ko kana so a taimake ka sai ka tambaye shi wani yana daga cikin haƙƙin zama a bakin hanya sannan ihdi sabilan ka shiryar da mutum hanya kana zaune a bakin hanya ga wani yawo sai diriri yake a tsakani yana neman wani layi zai wuce kai kuma kana zaune a bakin layi watakila yayi nan yana ta zazzagawa kai da kake zaune a bakin hanyar nan haƙƙinka ne ka tashi ka ce a'a za inda hanyar take nan zaka bi ina zaka je ne wani ga hanyar bi nan ka nuna mata inda zai na takwas kenan na tara wadi hayrana yace ka shiryar da wanda ya rude ya rude ya mamuta ya rasa inda yake bai ma gane a ina yake ba ana iya samun wannan yanayin yana samun mutum ya rude ya rasa yadda zai yi to in kana zaune a bakin hanya to haƙƙi ne a kanka ka tashi da dauke shi kai har gidansa in bai gane hanyar gidan ba ba ko in ya rasa yadda ya ga kar gane komai to haƙƙi ne akan ka kai kake zaune a bakin hanyar nan in ka gane shi a cikin wannan yanayin cikin rudewar nan ka dauke shi ka je ka kai shi gidansa ko kai shi inda zai samu nutsuwa ba tare da ya rude ba na tara ko sannan na goma bil urfi mur kai umurni da kikkiawan aiki idan kana zuwa bakin hanya duk wanda yazo wucewa inda hali ka umurce shi da ya aika kikkiawan aiki saboda sauran jama'a ai wanda ya huro bai ganshi ba balle ba shi wannan umurni to kai kuma tunda ka gudu har ko hadu to ana so kai umurni kikkiawan aiki sai ka masa umurni ya aika kikkiawan aiki wana ani nukur sannan ka hana shi umurna aiki kana zuwa bakin hanya sai ga wani ya fito to yana daga cikin haƙinka na 11 kenan ka hana shi mummuna aiki ka mutse shi kyakkyawa ka hana shi mummuna sannan wa kafu adan na 12 haƙinka sai kake zuwa bakin hanya ka kame daga cutarwa kar ka tuce shi wanda ya fito duk wanda ya fito zai wuce kana zuwa nan kar ka tuce shi da kowane irin yanayi ko da kallo ne kar ka tuce shi ko da kallo kar ka tuce shi balle da magana balle ka kira shi kai wurare shi ko da kallo ba da ka tuce shi ba amma wani ya fito zai wuce ka samar idanu wannan kallon da cutarwa kake masa ko kuma ya wuce ka yi maganar sa ka yi maganar zuwa kansa ai wane ne kaza yake ai wane yayi kaza ai wane kaza sai a sa wane a ta maganar sa to haƙƙi ne in kana bada bakin hanya sai ka kame bakin ka daga wannan ba za ka tuce mutum ba ta kowane ne sannan wa gaddu tsarfan ka kauda ganinka haƙƙi na 13 a wanda yake zuwa bakin hanya kar mutum ya zo wucewa ka samu idanu ku kala kallon sa har ya wuce haƙƙi ne akan shi in kana zuwa bakin hanya kar ka kalli mutum in ya zo wucewa in ku kada ido ta zama da kanka shine ka ba wa hanya haƙƙin ta kenan zama bakin hanya amma yanzu mutum zai fito yana fitowa daga kan takalmin sa har zuwa hular sa an samu idanu ana kallon ana kallon su ana kallon su ana kallon su ya ta abu hawa yake daga kan abin hawan har ya kule ko har ya gama wucewa ba a ganin sa duk idanun mutane yana kan sa to duk wanda wannan bai bawa hanya haƙƙin ta ba kuma ya dero zuwa kan sa in kana zuwa bakin hanya dole ka in ka ga mutum ya fito ka kauda ganin ka sannan wa aksir zikra maulana yace ka yawaita ambaton Allah tabaraka ta'ala idan kana zuwa bakin hanya shine abun da aka ji so kai to wannan sune abubuwa guda 14 da ake so wanda duk su ba cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake so wanda yake zaune a bakin hanya haƙƙi ne akan sa ya cika wannan abubuwa in ya zama dole sai ya zauna kenan saboda sabani sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi ai ban buri wajen zama kai bakin hanyar nan sai yace to ku ba wa hanya haƙƙinta in ne babu yadda za a yi ku zauna a wani wuri sai a bakin hanya za ku zauna to ku ba wa hanya haƙƙinta suka ce menene haƙƙin hanya din to shine aka kirga wadannan abubuwa guda 14 duk da wasu malaman sun ce sun wuce haka sun fi haka idan ka gama kawo ya fito dole ka taimake shi yana tafiya tangal tangal kai kuma kana zaune a bakin hanya dole ka tashi ka kama shi ka nuna masa hanyar da zai yana daga ciki ba ka bar shi yana tangal tangal ba to bayan waɗannan akwai abubuwa da yawa amma dai a takaice waɗannan abubuwa guda 14 ana son mutum ya yi su kai sallama a mutane ka kyautata maganarka idan ka ji mai hashtawa kana zaune da shi ka gaishe shi kamar yadda sallama in ka ga mutum yana tafiya ya ɗauko kaya ka taimake shi in ka ga za a zalunci wani ka taimake shi in ka ga mai bukata ka tashi ka biya masa bukatarsa in ka ga wanda yana tafiya bai gane hanya ba ka nuna masa hanya in ka ga wanda ya rude ka nuna masa inda zai bi kai umuri da kyakkyawan aiki kai hani da mummunan aiki ka dauke kanka daga cutar da mutum ka kauda ganinka ka yi wa zikirin Allah waɗannan a taƙaice su ne haƙƙi na wanda zai zauna a bakin hanya inda mutane suke wucewa idan ka saba waɗannan abubuwa ko sama da waɗannan dinnan duk abin da ka yi a cikin waɗannan abubuwan ka yi kishiyarsa wato ma'ana zunubi za ka samu in ka yi shi za ka samu lada in ka yi kishiyarsa kuma za ka samu zunubi an ce ka yi sallama ka zo ba ka yi sallama ba ka zo ka nemi waje ka zauna wani ya kai ne ko magana ba za ka yi ba saboda kai yanzu an ɓata maka yi ba ka yi sallama ba kaga a maimakon sallama rayin sallama ya ja maka zunubi wata kila ba ka fito ba da rayuwa sannan bayan nan ana jira a ji wace magana za ka yi sai aka ce to ka faɗi magana mai kyau ka fito sai muna raba gudu kake yi kaga nan ba ba kai magana mai kyau ba kai mummunan magana zunubi ya samu kana zaune da mutum ya haishawa ka ga gargaishe shi ko ya ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah kuma kuna zaune da shi a bakin hanya kaga nan ma haƙƙin sa ne baka cika ba kaga zulubi zai samu wani ya zo ya ce assalamu alaikum rubure shi Allah rubure shi a ce rubure shi ba za a garo ta sallama ba kaga da baka fito ba da abin baka saboda haka ka dauki zulubi yanzu an yi sallama baka mayar ba sallama sunna ne amma mayarwa wajibi ne dole ne ake maka assalamu alaikum cewa alaikum salam to mutum ya zo ya sallama kuna zaune kuna tantance wayar ku kai wata kila ma ko hankali sa baya tantance kaga shikenan ka ka samu zulubi a nan mutum ya fito da kaya niki niki ba zai iya dauka kaya ba kuna kallon su sai kuna dariya ma wata kila dariya ma kuke ba ma ku tashi ku taimake shi ba to kaga anan ka samu zulubi ka fito bakin hanya ka zauna ga wani ya dauko kaya baka taimake shi ba shikenan zulubi ya samu in ka taimake shi kuma lada ga wani ana zaluntar sa kana gani kana zaune a bakin hanya ana zaluntar sa me yake zo ne ka taimake shi kana wannan zaluncin baka ana ba zulubi ya samu ga wani bukaci yana cikin bukata ya fito cikin bukata ana ganin sa san wata kima yin wa ya ta koro shi yana cikin matsi ka gane amma sai kai shiru kuma ka gane shi ka gane ba ka fito wannan ba da yaji na jin da ka fito ka gane shi in baka taimake shi ba to zaki da cikin zulumi ke nan in kana da halin taimako sa ga wani yana neman hanya ka san hanyar kai shiru kana zo ne to shi ma in baka masa ba ka fara ga wani ya rude ya gagara gane hanya kana zaune har ma wasu kile zo ya tambaye ku sha Allah ina ne waje kaza nake nema ina ta tambaya amma kawai kowa jikin ku baka kula ba to shi ma wannan in baka yi wannan ba kaga zubi ya zama da za ka zama lada zubi ya zama kai mun ne da kikkiawa yake baka yi ba kai hari da muna yake baka yi ba kana zaune kawai kana tutar da jama'a baka kame daga tutar da su ba wannan duk zubi ne zai jawo abinda kuma yin shi lada ne ka sa mutane idan kana ta kallon su duk wanda ya zo cewa sai kai maganar sa sai kai zancen sa sai kai maganganu a kansa in kai wannan shi ma zulumi ne zai samu a maimakon lada ka zauna har ka tashi baka yi zikirin Allah ba wajen zaman ka baka ambaci Allah ba kaga in kai ambaton Allah lada ne in baka wannan ambaton ba zulumi ne zai samu to saboda haka wannan abubuwa dai ana so mutum ya kiyaye su idan yana zaune أباجين هنيا. الثاني من علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كاتبا من ذهب في يد رجل فنزعه فضربه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ كاتبك انتفي به قال لا والله لا آكله أبدا وقد تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الثامن حديثي نتقص او ان باب ديكي ومن ديكي جاوا ايكي كما يكي هل دمونا ايكي عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن عبد الله بن عباس قال لا ترى مسيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كاتما ان النبي صلى الله عليه وسلم صفة عدريشي يا غزوب من ذهب نا زينايا في يد رجل اهل ونوتر فنزعه sai ya cire zoba fadarahu sai ya fada shi fa kala sai ya ce ya miru ahadukum ila jabratin min nar dayan ku yana sanya garwashi na wuta to ya jalu ha fiye da ya sanya shi a cikin hannunsa fa qila lir rajuli sai aka ce mutumin ba da ba za a bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu alaihi wasallam ya tafi huska ta maka ka dauki zoben ka in ta fi bihi kai amfani da shi kala sai ya ce la yace wallahi la aqulu abadan yace wallahi ba zan rike wannan zoben ba har abada ba zan dauke shi ba har abada wa qad tarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi ya riga ya yatar da shi rawahu muslim kuma muslim ya rawaito wannan hadisi shi kuma wannan hadisi an samu shi daga abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum da zobe na zinariya a hannunsa ya za zobe da ziyariya a musu shi wannan mutumin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yatsar da ya sa zoben ya cire zoben ya yatsar sai ya ce masa ɗayan ku yana ɗaukan garwashin wuta yana sanyawa cikin hannunsa kuna gani da gangan mutum ya saki garwashin wuta ya sanya cikin hannunsa to kaga wannan umarni da kyakkyawan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tunda cewa haramun ne mutum ya dauki zinariya ya sanya a jikinsa namiji ba zai sanya zinariya a jikinsa ba to da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama abun zinari kenan ya yasar ya cire daga yakan sai ya yasar saboda da mamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada marra amikum munkaran falyuqayyiru biyadi wanda ya gama mura bu ya kauda shi da hannunsa fallin ya sai fi bilisani ba zai iya bayyana bakin sa wallan sai fi galbi ba zai iya bayyana zuciyarsa wazalika qabl iman wala shi fi mabirani imani to wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa yana da kaifi imani da zai iya masa haka saboda haka da yazo sai ya kama hannun shi ya cire zomin ya sar ai ko mutumin da yazo ya fidariya wallahi shi ba doke shi ba an zage shi ba shi a cikin lalama aka masa to yanayin mutum ne za a matsayin irin wannan umar da sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan zomin ya yasar da zomin sannan sai yake ɗayan ku yana ji yana gani da gangan zai dauki gaurin ruwa shi guda ya sanya a hannunsa to zama da haka dai a cikin musulunci haramun ne mutum ya dauki zinari ya yi kawa da shi ya yi ado da shi haramun ne bayan mutumin ya tafi sai aka ce masa dauki zinarin kan nan ka dauki wannan zinarin naka sai yake ka je ka yi amfani da shi aka gaya masa ka dauki zinarin ka yi amfani da shi ai an hana kai ado da shi ne amma za ka iya ɗauka ya zama maka dukiya ko ka kyautar da shi ko ka sai da shi ko ka wani amfani ka da shi amma ka sanya a jikinka ne ba za ka samu sai ya ce wallahi ba zan ɗauka ba abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya cire shi a jikina ya yatar to ni ma ba zan ɗauke shi ba na bar shi kenan har abin da na bar shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakan ne ba wai dan kar ya amfani da shi ba a'a ya gwada musu cewa ba a sawa a jiki ba a sanya zinari a jiki a wani ruwaya na wannan hadisi wanda Imam Muslim ya kawo shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cire zoben bayan nan sai ya kira shi sai tambaye shi yace ina zoben ka da zakar nan ina yake sai ya ce Rasulullahi wajen da bashi ki ce ba ka take nufi ba ina nufin kar ka sanya a jikin ka zaka iya dauka ka je ka amfani da shi to saboda su suna da tsayawa cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu dalilin haka tun da umurni ne aka bayar ga gidan ya san kuɗi ne abun kuɗi ne amma tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya cire to shi ma ya san shi ya bishi kenan haka to wannan umurni ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kuma har gaba da gobe umurnin yana nan cewa mutum ba zai dauki zinariya ya sanya a jikin sa ya dura da shi ba in dai namiji ne sai dai mace ita za ta iya sanyawa sannan shi ma namiji zai iya sanya azurfa ya ado da ita amma ba zai sanya zinari a jikinsa ba wannan zinari kayan ado ne na gidan aljanna idan Allah ba mutum aljanna to zai sanya yake na jikinsa amma a duniya ba zai sanya zinari a jikinsa ba ya yi ado da shi ba sai dai mata su za su iya yi saboda Al-Qur'ani ya ce man yashau fil hilyati wa huwa fil kitabi ghayru mubin su dama mata a cikin kawa suke da ado suke ana so su yi adon zo da su burge mazajensu saboda haka ko irin wannan tibabin ko kuma wannan zinarin za su iya sanyawa a jikinsu su yi ado da shi amma waɗanda ba wanda ba su ba maza kenan ba za su ɗauki wannan zinarin su yi ado da shi ba to wannan hadisin kaga yana nuna mana a umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani hanin ma a fili aka yi shi an hana abun a fili ana ji ana gani an ɗauki abun an yasar sannan kuma wannan ba shi ke nuna cewa in an baka zinariya ba za ka karɓa ba in an baka kayan kuɗi ne za ka iya karɓa ka iya kasuwa da shi ka sayar kai wani abu ka da shi ko ka sayar a mata din ko kuma ka je ka sayar da shi a wajen da zai yi mutunci ka samu wani riba a kai amma dai ba za ka ɗauka ka sanya a jikin ka ba to ina ganin insha Allah za mu dakata nan waɗannan hadisai da muka karanta duka suna mana magana kan wani da kyakkyawan aiki ne da kuma hali da mummunan aiki saboda haka mu yi kokari mu kiyaye musamman hadisi da muka ta farko da ya magana akan zama akan hanya wanda shine al'adar mu yanzu ya zama dabi'ar mu ya zama halin mu mutum yanzu ya zauna akan hanya shi musulunci duk abin da zaka yi akwai hujja cikin sa babu da ke zara kai babu abun ba abun da zaka yi haka kawai babu shi duk abin da zaka yi akwai hujja kuma in baka san hujjar ciki ba kana yi to ka wada cikin sabo kenan in baka san dalilin yi ba kana yi ka wada cikin sabo kai ne in gari ya waye za ka yi mutum sa hanya da maka zauna in ana tambaye ka ina ka ce ka zauna kan hanya ya zama kan hanya yake me ya wuce sa baka sani ba ya ya ake a zauna kan hanya baka sani ba kuma kana zaune in ka je lahira za ka jira ne ba za ka jira ba ai sai tambaye ka ai in gari ya waye zama ka ce a wuri kaza me hakkin zaman ka wannan wuri me mutunci ya tsara maka kanka zauna wannan wuri ka cika hakoki ka kawo su da ake neman su ko baka kawo su zo raka ba abin da ake yin zarka da ka kawai duk abin da zaka yi ka tambaye me hukunci wa ka ku kai shi yanzu da kiwo yana zauna ba ki hanya kullum shi bai taba sani cewa akwai haƙƙi a cikin kowa ake ba shi dai kawai zai zauna akwai hakoki a ciki akwai yadda ake zama ta saboda kai yana da kin mu kiyaye kai wadannan abubuwa duka abin da mutanta ne dai Allah ba mu ladan sa abin da kuskure Allah ya gafarta mana abin da cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana tsakin na kai Allah ya ba mu da rana da barka wannan hali da yake ciki na wannan yayi muna roƙon Allah tabaraka taala ya kawo mana sauki da gare shi Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana sauki Allah ya ba mu da rana da barka Allah ya kawo mana alheri Allah ya raba mu dukkan sharri a barka cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعول والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
Ma'ana ana yin wasu